Allah ya albarkaci Najeriya da arziki da kuma yawan jama'a, sai dai kuma kalubale a sassa daban-daban na ci gaba da yiwa kasar barazana da kuma tarwatsa al'amuran ranta. Ko bayan matsalolin rashin tsaro da ke yiwa kasar tarnaki, akwai wasu matsalolin rayuwa da suka addabi jama'a, har ma magabata na ganin munanan halayen jama'a ne ke janyo matsalolin, don haka akwai buƙatar gyara halaye. Kungiyar Hizba a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin ƙungiyoyi masu fafutukar gyara munanan halayen jama'a. Har a cikin shekaru 20 da ta yi tana fafutuka, ta samu wasu nasarori, kamar yadda komandanta Suleiman Muhammad ya bayyana.
Ɓannace-ɓannacen da ake yi, wanda da ko ina akwai gidan giya, akwai gidan mata, bayyane ga hannun zube, ba a ko kunya sha, ba a kuma kunya zama da mata, amma yanzu Allah ya taimake mu wannan ya kau. Kulhu insha Allahu ba mu rasa samun kusan mutum 500 waɗanda mun kaiwa sulhu, kuma sulhun wanda yake insha Allahu tabbatacce, dan dai hayyo ba zo mana da korahi ba, sai kadan na korahi ke zo mana, kuma in mun ka zauna in Allah ya taimake mu ga wani, sai ga mun kai ƙarshen matsala, an koma daidai ta kuma an koma daidai. Shi kuma sha da sahoran miya goyi, shi ma insha Allahu gaskiya gurgudo mun samu ciwo kansa da rarrage shi.
Duba da ganin cewa duk da nasarorin da ake samu kamar irin waɗannan da Hizba ta samu da makamantanta, jama'a na ci gaba da fuskantar matsalolin rayuwa, yasa shugabanni ke ta yin kira akan a ƙara dagewa wajen kamewa daga aikata munanan ayyuka, kamar yadda gwamnan Kebbi Abubakar Atiku Bagudu yake kira a kai.
Halaye da ɗabi'o'i na ɗan adam ya an hake su da Allah ya ce a yi su, wasu abubuwa da yawa da ke aukuwa cikin al'umma ba za su auku ba.
To sai dai masu lura da lamuran yau da kullun na ganin ba kira ga jama'a su gyara halaye ne kaɗai mafita ba, su ma shugabanni akwai buƙatar su gyara nasu halayen su zama abin koyi ga jama'arsu. Farfesa Bello Bada mai sharhi ne akan lamuran yau da kullun.
Duk ƙasa kowace iri ce, in ya kasance zalunci ya yi mata katutu, zalunci tsakanin mutum da mutum, zalunci tsakanin mutum da wanda ya halicce shi, sannan zalunci tsakanin shugabanni da waɗanda suka mulki, to babu za a yi duk wani kira da kai shi shiga ciki. Wannan shi yasa shi waɗanda a shugabanninmu su ne limamanmu, kuma su a shugabanninmu su a komai, kuma su ne an maɓannata, kuma su ya kamata su yi hukunci ko su tabbatar da an hukunci ba su yi. To shi yasa kake gani ana ta muna ta tafiya kamar mai gina rijiya, ana hada an ci gaba.
A bangaren mabiya addinin Kirista ma haka batun yake, idan shugabanni suka zama adalai, jama'a suka gyara halayensu, za a samu sauƙin rayuwa, a cewar malamin Kirista Rabaran Yakubu Daudu.
Matsaloli waɗanda suke cikin Najeriya sun shahi nafsis na shugabanci ko raunin shugabanci, rashin adalci a cikin shugabanci, kuma matsaloli da za mu dawo mu yi magana don wannan za mu danganta shi daga farko akan rashin kyakkyawar tarbiyya da yanda muke da su.
Fatar 'yan Najeriya dai bata wuce fita daga cikin halin kunci ba, wanda kuma zai samu kadai idan aka tafiyar da lamurra cikin adalci. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.